This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya da fatan masu azumi sun yi sahur lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 13 ga watan Maris na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawwa da kanin labarai.
Ta Muhammad Majalisar Dokokin Amurka ce ta yi lalle da sanarwar Ukraine na amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta na kwanaki 30. Kasar Kuwait ta saki wani ayarin bursunonin Amurka da ya hada da tsaffin sojoji da 'yan kwangilar soji da aka daure tsawon shekaru a kasar. Wani alkalin babbar kotu a Zimbabwe ya dage shari'a da ake wani dan jarida da aka kama bisa laifin tattaunawa da wani tsohon mayaki da ya juye zama dan siyasa yake caccakar shugaban kasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya majalisar dokokin jihar Rivers ta yi karin haske kan dalilin hana gwamnan jihar Mr. Siminalayi Fubara shiga cikin zauren majalisar da jami'an tsaro suka yi.
The assembly was supposed to reply him before he comes.
Yana cewa ne gwamnan jihar Tariba ya riga malam masallaci bai kamata ya zo majalisar ba sai ya jira daga shugaban majalisar wanda za shi bashi lokaci da kuma rana.
A yayin da matsalar hatsarin tankan mai ke neman zaman ruwan dare a Najeriya, ko waɗanne irin matakai hukumomin ƙasar ke ɗauka don daƙile aukuwar wannan iftila'i?
Zan fito da wani tsari na ainihin su direbobin na a musu horo wanda ya kamata motocin nan kuma a sabunta su hanyoyin nan kuma dama hanyoyin da yake da ba su da kyau su ma gwamnati ta ɗauki alƙawarin za ta ci gaba da gyarawa.
Kamar kowace rana Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. A wannan makon shirin ya tattauna kan ranar mata ta duniya. Bayan nan kuma muna tafa da nasihar Ramadan. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Yan majalisar dokokin Amurka sun yi lalle da sanarwar Ukraine na amincewa da tsagaita wuta na kwanaki 30 a matsayin wani matakin kaiwa ga samun zaman lafiya a Turai. Biyu bayan sanarwar yarjejeniyar cimma zaman lafiya a ranar Talata, Amurka ta ce za ta dawo da hulɗa da Ukraine. Michael McCaul na jam'iyyar Republican daga jihar Texas ya ce gwiwa ta yi ƙarfi jin cewa ɓangarorin biyu sun cimma matsaya. Don haka yana jin a yanzu shugaban ƙasa ya janye dakatawar da ya yi kan bayanan sirri da bayar da makamai. Mafi a'ala shi ne amincewa da Zelenskin ya yi ga tsagaita wutar. Don haka wannan kyakkyawan ci gaba ne aka samu. Don haka mataki na gaba shi ne na shugaba Zelenski ya zo ya koma Oval Office domin ya rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin kan tattalin arziki. Daga nan sai komai ya juya kan Mr. Putin. Rasha dai bata amince da yarjejeniyar tsagaita wutar ba, to amma a ranar Talata shugaba Trump ya ce wakilan da ya aika na kan hanyar su ta zuwa Moscow domin tattaunawa. Kasar Kuwait ta saki wani ayarin bursunonin Amurka da ya hada da tsaffin sojoji da 'yan kwangilar soji da aka daure tsawon shekaru bisa laifuka da suka jebanci kwaya a matsayin wani karamci tsakanin kawayen kasashen biyu, kamar yadda wani wakilin daurarin ya shaida a kafar labaru ta Associated Press a jiya Laraba. Sakin bursunonin ya biyo bayan ziyarar kwanan nan a yankin da babban wakilin gwamnatin Trump kan sha'anin ɗaurin Rum, Adam Borla, da ta zo a daidai lokacin da gwamnatin Amurka ke ci gaba da azaƙami wajen ƙoƙarin maido da 'yan ƙasar Amurka da ke tsare a ƙasashen ƙetare zuwa gida. Shida daga cikin sabbin bursunonin da aka saki sun sami rakiyar Jonathan Franks, wani jami'in tuntuɓa mai zaman kansa wanda ke aiki a kan Amurkawa da aka yi garkuwa da su da waɗanda ke tsare da tuni yake a ƙasar domin faɗita shanganin an samu fitowarsu daga gidan kaso a jirgin da ya ɗauko su daga Kuwait zuwa birnin New York. Wani alkalin babbar kotu a Zimbabwe a jiya Laraba ya ɗage shari'a da ake wani ɗan jarida da aka kama bisa laifin tattaunawa da wani tsohon mayaƙi da ya juye ya zama ɗan siyasa yake caccakar shugaban ƙasar. Blaisan Malanga, dan jarida da ke aiki da kafar labaran Newsday da gidan talabijin na Heart and Soul, ya kasance a tsare tun ranar 24 ga watan Fabrairu bisa zargin tunzar jama'a. Lauyoyin da ke kare shi sun nemi a ba da shi beli, to amma a zaman sauraron karar da ya gudana a birnin Harare babban birnin kasar ta Zimbabwe, mai shari'a Gibson Mandaza ya nemi karin lokaci domin yin nazari akan lamarin. Chris Mke, wanda ya wakilci Mulhanga, ya shaida a murya Amurka cewa yana zaman sauraron babbar kotu na sanar da ranar da za a dawo sauraron shari'ar. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma yanzu bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. A ranar Laraba, jami'an tsaro da ke gadin harabar Majalisar Dokokin Jihar Rivers sun hana gwamnan jihar Mr. Siminalayi Fubara shiga cikin zauren majalisar da nufin gabatar da kasafin kuɗin shekara ta 2025. Wannan lamari dai ya ƙara rura wutar rikicin siyasar jihar. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jami'an tsaro da ke gadin harabar shiga majalisar dokokin jihar Rivers da ke kan titin Muscarot a cikin garin Port Harcourt sun kulle kofar shiga majalisar tare da hana gwamnan jihar Mr. Siminalayi Fubara shiga zauren majalisar dokokin jihar Rivers. Yayin fili da manema labarai a kofar shiga majalisar dokokin jihar Rivers, gwamnan jihar Rivers Mr. Siminalayi Fubara ya ce, yana cewa ne mun zo ne zauren majalisar dokokin jihar Rivers domin gabatar da kasafin kuɗi na jihar na shekara ta 2025, to amma mun ga an jibge dimbin jami'an tsaro kuma sun hana mu shiga ni da tawagata, kuma kamin zuwan mu anan sai da muka rubuta takarda musamman zuwa ga shugaban majalisar dokokin jihar Rivers Honorable Martins Amawule kan cewa muna tafe, amma kuma daga bisani sai da muka kira shi ta wayar salula tun ranar Talata kafin mu kai ga bayyana a zauren majalisar dokokin jihar Rivers. Wannan abin da ya faru abin takaici ne. Honorable Sam Iba ɗaya ne daga cikin 'yan majalisar jihar Rivers 27 da ke goyon baya ga tsohon gwamnan jihar Rivers Barisa Yesson Muke ya ce, yana cewa ne gwamnan jihar Rivers ya riga malam masallaci, bai kamata ya zo majalisar ba sai ya jira daga shugaban majalisar wanda za shi ba shi lokaci da kuma rana. Ya kamata a ce ya martaba doka. Gaskiya bai kamata ya zo ba a yanzu domin muna da abubuwa da dama. Gwamnan ya riga ya yi kuskure, kuma ina ganin waɗanda suke kewaye da shi ba su gaya mishi gaskiya ba. Ba za ka ɗauki doka a hannunka ba, kamar dai da na gaya maka, to dole ne fa sai ya jira shugaban majalisar dokokin jihar Rivers zai kira shi kuma ya sanar da shi ranar sake dawowa domin gabatar da kasafin kuɗi a shekara ta 2025. To bayanai dai sun nuna cewa jami'an tsaro na 'yan sanda su ne suka hana gwamnan jihar Rivers shiga harabar majalisar dokokin jihar Rivers. Dangane da haka kuma na tuntuɓi DSP Grace Irenge Koko, mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Rivers. Tana cewa ne kawo yanzu mu ba mu da wani labari na cewa gwamnan jihar Rivers Siminalayi Fubara zai gabatar da kasafin kuɗi a jihar Rivers. Gaskiya ba mu sani ba, kuma ba a sanar da mu ba a hukumance, amma dai ina tabbatar maka da cewa mun ɗauki matakan tsaro a sassa daban-daban na jihar Rivers don gudun abinda ka iya bayewa baya. Jihar Rivers na zaune lafiya a yanzu, babu wani tashin hankali. Mr. Francis Chilaka mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a yankin Niger Delta ya ce, ya ce ina da yakinin cewa gwamnan jihar Rivers Siminalayi Fubara bai zo majalisa ba sai da ya sanarwa majalisar dokokin jihar Rivers. Wannan abin da ya faru abin takaici ne, amma dai ya kamata mu lura da zaman lafiya a jihar Rivers. Kuma bangaren Barisa Yesson Muke ya kamata su mai da yuka a kubenta. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga hawata da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Laraba, fasinjojin wani jirgin kasan Pakistan da aka yi garkuwa da shi a yankin Balochistan suka labarta murya Amurka irin mawuyacin halin da suka tsinci kansu a ciki a daidai lokacin da sojoji suka kammala aikin ceto su na tsawon sa'o'i suka kuma kashe 'yan ta'addan su 33. Da yake magana da wata kafar labarai mai zaman kanta, Lieutenant General Ahmad Sharif, Director General na bangaren yatsa labaran soji a bangaren hulɗa da jama'a, ya ce an ceto daukakin fasinjojin da aka yi garkuwa da su. Biyu daga cikin fasinjojin sun bayyana murya Amurka irin akuba da suka sha a hannun Baloch Liberation Army waɗanda suka yi garkuwa da su. Ɗaya daga cikin waɗanda suka yi magana da murya Amurka, Jamesh Ajmal, ya ce an harbe mutane biyu har lahira a cikin jirgin, inda suka umarci kowa ya fita waje ya zauna. A ranar Laraba, shugaba Vladimir Putin ya kai wata ziyara bazata ga dakarun da ke yankin arewacin Kursk na Rasha, inda ya umarce su da su kara azaƙaimi wajen sake karɓe yankunan da suka rage ga dakarun Ukraine. Putin ya kai ziyara ne bayan Washington ta nemi ya amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da Ukraine ta amince da ita, bayan kuma dakarun Rasha sun sake karɓe wani yankin Kursk, lamarin da ya tilasta wa dakarun Ukraine ja da baya da kuma haƙura da iko a kan garin Sudza. Ukraine ta yi wani yunkuri mafi girma da ya kada anta a yankin, wato a yakin da ake yi a ranar 6 ga watan Agusta shekarar 2024, inda suka riƙe diramikiya a kan wani yanki suka mamaye daga ƙasar Tarasha, lamarin da a lokacin ya faranta ran 'yan ƙasar. Bayan shafi sama da watanni 7 sannan a hankali al'amura sun fara yin ƙasa ga Ukraine, matsayin Ukraine ɗin ya riƙa yin ƙasa warwas musamman a yankin Kursk cikin 'yan makonnin da suka wuce, bayan da aka datse wata hanya da suke samun kayayyaki.
A gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a cikin 'yan watannin nan da suka gabata ana yawan samun haduran manyan motocin dakwamai a Najeriya, waɗanda kan yi sanadin mutuwar mutane da dama tare da jikkata wasu. A hirar da ne da shugaban hukumar kiyaye hadura ta ƙasa a Najeriya, Shehu Muhammad, yayin wata ziyara aiki da ya kawo nan birnin Washington DC, na fara da tambayar shi makasudin ziyarar tasa a Amurka, sai ya ce:
Alhamdulillah, Mala Hafiz, wato abin da ya kawo ni ƙasa Amurka, wato taro ne ya kawo ni na Bankin Duniya. Wato Bankin Duniya tana yin wani taro na ci gaban sufuri na duniya a kowane shekara. Wannan karan shine taro na 22, kuma sukan gayyaci hukumomi irin tamu ta kiyaye hatsira da kuma hukumomi na sufuri din su zo su haɗu da sauran hukumomi na duniya gabaki ɗaya, din a san tsarin da za a yi a tafiyar da sufuri da kuma kiyaye hatsira a ƙasashe na duniya gabaki ɗaya. Abin da ya kawo ni kenan.
To, kowane irin riba za a ce wannan tafiya ta samun ma Najeriya?
To, alhamdulillah, shi wannan na wannan karo da aka yi na 22, wato ya zo da manufa na abin da ake cewa wato driving change delivering solutions, wato kawo canji da kuma aikatar da tsare-tsare da ake so a yi na duniya kan sufuri da kuma kiyaye hatsara, wato abin da ya tsarin kin na wannan shekara. Saboda haka mu zo mu anan ya sa mun samu sauran hukumomi na duniya da suke kiyaye hatsari da kuma sauran hukumomi da suke bada tallafi kan wannan sha'ani na kiyaye hatsara din duniya ta ci gaba. Abinda ya kawo mu kenan, kuma mun samu sa'an haduwa da sauran mutane na duniya din mu samu mu ci gaba da ƙasar mu, ita ma mu kiyaye mu kare hatsara kuma mu rage yawan mutuwa da kuma jikkata da ake in hatsari ya samu.
To, yalla bai, a 'yan watannin baya-bayan nan a Najeriya ana ta yawan samun karuwar hadura na manyan motocin daukan mai. Ban sani ba ko me hukumar ka take yi domin ganin ta kawo ƙarshen wani abu ko kuma ta rage yawan faruwarsa?
To, alhamdulillah, wato dama gwamnati ta sa ido kan wannan hatsari na tankokin mai da yake kasancewa. Wato abin da ya kamata a gane shine wato su tankunan man nan a kan kusan 6,000 zuwa 8,000 ke yawo a cikin ƙasa, ɗauko mai daga kudu zuwa arewa ko kuma daga kudu zuwa sauran yankuna na ƙasar Najeriya. Yawancin motocin da kuma yawancin su shekarunsu ya yi yawa, wasu sun fi shekara 30 suna bin hanya wasu kuma kasancewar su cewa ga direbobin ma ba su da wato horo mai kyau sannan wasu lokaci kuma hanyoyin ma sai dai abin da aka gani shike kawo wannan hatsari amma ita hukumar mu ta kasance a kowane lokaci mun tsaro wasu tsarurruka yanda yake za mu samu masu ruwa da tsaki akan wannan harka da masu motan da direbobin motan da kamfanonin da suke daukan man nan duk mun hadu tare da su mun zauna mun yi tsari a yanda yake in Allah ya so ya taimake mu za mu fito da wani tsari na ainihin su direbobin na a yi musu horo wanda ya kamata motocin nan kuma a sabunta su hanyoyin nan kuma dama hanyoyin da yake da ba su da kyau su ma gwamnati ta dauki alƙawari za ta ci gaba da gyarawa da in dukkanmu mun hada baki daya akan masaki guda za mu iya samun nasara mu rage wannan hatsari.
Shugaban hukumar kiyaye hadura ta kasa a Najeriya Shehu Muhammad kenan a hirar da ne da shi. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 1 na dare da minti 10:15 wato karfe 6:15 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoy ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da menene duniya menene dadin duniya
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin batun cin zarafi tsakanin ma'aurata da bincike ke nuni da cewa yana shafar kowane jinsi ta hanyoyi daban-daban da kuma illata ma'aurata ta fuska daban-daban. Sai dai za a bi mu bashin karshen wannan nazarin domin mu haska fitila kan bikin ranar mata ta duniya da aka gudanar ranar Asabar da ta gabata. A hirarta da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kori Barista Aisha Ado Abdullahi ta bayyana tasirin wannan ranar.
Na farko dai akwai mutane da suke tunanin cewa bai kamata a dinga ware rana a ce na abu kaza ba misali kamar mata wayan ana cewa ana bikin ranar mata mata da yawa suna cewa a kullum ranar bikin ranar mata ne maza da suke ganin darajar mata suke ganin mata iyayensu ne suna cewa ai ba sai an ware rana guda ba in ba haka ba a ware ranar maza mana to amma dai wani lokacin irin wayannan abubuwan suna da fa'ida na musamman mace mun san cewa a cikin al'umma al'ummai kala-kala kowa da irin fahimtar da yema mace tarihi ya nuna cewa da tarihi da kuma yanayi ya nuna cewa mace gaskiya tana da abubuwa da yawa na musamman da ya kamata a yi la'akari da shi da ya kamata a kula da shi da ya kamata a ɗaukaka da ya kamata a seta da ya kamata a lura da shi kuma a tafi da shi a tsari to tsare-tsaren ne yawanci kamar ana irin rana irin ta yau ake fito da tsare-tsaren
tunda kin magana da tsare-tsare da batutuwa na san bisa al'ada kowace shekara akwai take na musamman abin da kuke cewa themes menene taken na bana kuma me hikimar fitar da shi
yawa so taken ranar mata ta duniya ta wannan shekarar 2025 da Hausa kenan zan fassara su cewa a gaggauta kaddamarwa ko a gaggauta aiwatarwa abinda kuma ake nufi shine shekara da shekaru ana cewa a'a ana kwatan mata haƙƙinsu a'a a daukaka mata a daina wulakanta mata a daina cin zarafin mata a zayyana matakai a kowane bangare na rayuwa da zai daukaka mata da zai duba al'amuran mata ya sa su a matsayin da zai tabbatar da darajar su da kuma saboda raunin su ya tabbatar da an ba su dama da za su yi rayuwa cikakkiya cikin aminci so shekara da shekaru ana ta alƙawari kala-kala ana ta a yi rubuce-rubuce an yi wancan kundi an yi wannan kundi to amma an ka duba ka gani alƙaluwa sun nuna cewa akwai na iya cewa na ƙasu amma ba na son yi amfani da kalmar na ƙasu a jan ƙafa to shine yanzu wannan taken ana so a duba wai menene abubuwan nan da suke ta janyo jan kafan nan ana so a cire su dan a gaggauta aiwatar da mata kan nan da ake cewa to shine taken wannan shekarar a cire abubuwan da suke kawo na kasin nan a gaggauta aiwatarwa da alƙawura da tsare-tsare da ake ta zayyanawa shekara da shekaru
wannan shekara da shekarar da kike ta magana wai me kuke la'akari da shi cewa ya fi damun mata ne kuma kuke ganin har yanzu ana jan kafa wajen aiwatar da ko magance shi ko kuma samar da shi
to kaga wannan tambayar da kai tana da fadi kuma tana da bangare gaskiya
a takaice a dunkule
ni bari in baka ba ma a takaice a dunkule ba bari in baka kawai ta bangare na matsayina na lauya ka gane don in kai tattauna da kila ma'aikaci asibiti ko likita abinda za ta faɗa daban ƴan jarida kila abinda za ta faɗa daban ko malaman makaranta abinda za ta faɗa daban kowa zai kalla fuskar in fact akwai matan da matan gida ne
kuma akwai abinda aka yi tarayya akansa
yawa ni akwai abinda aka yi tarayya akansa amma bari in baka haske don kasancewa da lauya kake magana ni a matsayina na lauya na san cewa muna da dokoki kala-kala kyawawa da suke fitar da haƙƙi iri-iri da za su taimaki ƴa mace yarinya tun tana ƙarama da za ta zamana tana matsayin da za ta samu cikakkiyar rayuwa ta aminci da zai bata ƴanci ya bata ƴanci da za ta iya ta yi rayuwa a mutunci a aminci kuma wannan yayi dokokin sun yi la'akari da ya zamana cewa kowace mace ba kamar yanzu mu dokokinmu na ƙasa ba za a ce a yar arewa ita na ta tsarin daban ba yar kudu tsarin ta daban ko kuwa a yar masu kuɗi tsarin ta daban ƴaƴan talakawa a an yi tsari wanda ya ba wa kowa na bai ɗaya kowace ya ba ta dama da haƙƙi na cewa dole a samu mata ilimi nagartacce dole ne a kula da ita a kula da tsaranta kar a batta wani abu ya zo ya yi mata illa a ko'ina ko a makaranta ne ko a kan hanya ne ya zamana rayuwarta yana cikin tsari da aminci
kenan kina ganin waɗannan tsare-tsare da kike faɗa misali ko na dokokin da aka samar musamman a Najeriya kamar wato aiwatar da su har yanzu ba a kai gagaci ba ne
to kai ai a matsayinka na ɗan jarida ka duba mana ka gani duk wani matsala in aka samu duk wani rikici idan ya tashi su waye kake ganin cewa su suke wahala su suke zama me victim ne da Hausa su suke kwana ciki ba mata bane mata da yara ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi a matsayinmu na lauyoyi na wayar da kai muna wayar da mata dan kuma yana daga cikin abubuwan da yake kawo na ƙasin ita kanta macen mata san ma darajar ta san ma abin da ma za ta iya yi dan in aka bar mata da yawa musamman waɗanda suke da ƙarancin ilimi suna ganin cewa wai dan ana sha suna da rauni shikenan ba za ki iya tashi ki taɓuka komai ba a'a ki zamana ma cewa a matsayinki na uwa ko ƴar uwa ko kanwa ko ƴa kina iya ki duba dan uwanki kin ga yazo ya dauko wuka ko ya dauko wani dai makami zai fita ya je ya wani ta ake zaunar da shi ki ce kai wa Allah in dai kai dana ne kar ka fita ko a'a in dai kana so ni ina matsayin matarka in kula da ƴaƴanka in ba so kake yanzu ka je wani abu ya same ka bai yanzu ya kake so in yi ni da ƴaƴanka dan Allah ka zauna aka ga wannan ba karamin karfi bane kuma za ta iya ta gaya miki da hankalin shi ya aje wannan makamin kai ya fita
kun gamsu da yadda wannan kaso 35 din nan na cewa lalle gurabe na mulki na bangaren zabe ko nadi a Najeriya a dinga abaiwa mata misali su
to ai ka ce wai ko mun gamsu to mun gamsu din muka ce kamar yadda na fara da maka bayanin cewa duk irin waɗannan tsare-tsaren da dokokin da aka shimfiɗa muke so mu ga an tabbatar da su to affirmative action ka ce na kaso 35 ina aka samu kaso 35 din a gwamnatance ina aka samu nan yanzu ana maganar wannan ce-ce-ku-ce din da ya abubuwan da suka faru a majalisar dattawa a cikin 109 mutum nawa ne mata hudu to ina maganar affirmative action ina maganar kashi 35
kashi yanzu an dakatar da ɗaya masu ra'u
ana nema a dakatar da ita dai muna kokarin mu ja hankalin su cewa su dai ƙara dubawa dan za su iya zauna su ƙara dubawa a janye wannan mataki da aka ɗauka saboda gaskiya ba a ɗauka a bisa ƙa'ida da bisa tsari ba so tunda an jawo hankalinsu yana iya yiwuwa su farga su zo su ƙara dubawa su gani
da haka ne magana affirmative action
har yanzu yana daga cikin abubuwan da yanzu wannan matakin taken wannan shekarar na cewa accelerate action ɗin nan a jaddada daukan mataki wurin aiwatar da irin tsari irin na affirmative action din.
Waito amma ina gize ke saka ne. Su sakon naku ne ba kwa bin hanyoyin da ya kamata ya je inda ya kamata ya je.
To ina dai so ka fara gane wani abu na farko shine duk wani abin alheri da ya tasiri ba a yin shi a dare daya. So zamu dade shekara da shekaru zamu ci gaba da wannan tabbatar da cewa an ci nasara wajen tabbatar da yanci da haƙƙi da daraja mace. Saboda macen nan dai ko an so ko an ki ko ita kanta ta so ko ta ki ita ce uwa. Ka ce ina giza yake saka. Ɗaya daga cikin abin da muke kallo na matsala shine duka bangaren. Musamman bangaren ita kanta macen. Don ai sai kin san kanki, kin gane daraja ki, kin gane matsayinki da mutunci ki, har sannan ma za ki fita ki nuna cewa kina da mutuncin da kuma wani ma zai gani shi ma ya dora. In baki dauka ba to waye wani ne zai zo ya miki. To yana daga cikin abin da muke jaddadawa muke saka karfi matan ma su rike mutuncin su gane darajar su sannan ma abokanan tafiya na saboda wannan rayuwar mata ba za su iya yin ta ba sai da maza haka zalika maza ba za su iya yin ta ba sai da mata. To in ku duka bangaren da kai daraja to aiko dole a zauna a saka tsare-tsare a kuma aiwatar da tsare-tsare na daraja juna da daukaka juna da martaba juna sai kaga al'umman mu ta yi dadi.
To nan gaba a shirin zamu nazarci wannan batun kason 35 cikin 100 nan da ake magana. Daya daga cikin matsayar da aka cimma da kasashe da dama na duniya suka rattaba wa hannu bayan taron mata da aka gudanar shekaru 30 da suka shige a birnin Beijing wanda yanzu haka ake tattaunawa akai a taron kolin mata da ke kankama a shalkwatar Majalisar Dinkin Duniya ta birnin New York. Muna godiya ta musamman ga bakuwar mu barista Aisha Ado Abdullahi da wakilin Muhammad Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma Dadi Balawe da daidaita sautin shirin a madadin su duka ne alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya.
To madalla gaida alheri Grace Abdu yanzu kuma sai nasihar Ramadan.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ni sunana Musa Suleiman Magaji, director na makarantar Hijriya Islam da ke nan garin Birnin Kwanne. Ina ma yan uwa duka barka da shigowar wannan wata, watan da an kasaba kamar sauran watanni dai, kama idan na ce watan da an kasaba shine watan da mun ka samu tarihin shiga annabawan da suka gabata. Irin misali in muka dauki labarin Annabi Musa, Annabi Musa yayi azumi, in muka dauki Annabi Yahya, Annabi Yahya kuma yayi azumi, in muka dauki Annabi Isa, Annabi Isa yayi azumi. Misali har aka kai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma sai Allah ya ce mai to ka fada mutamenka kutiba alaikum siyam kama kutiba alazmin qablikum, kuma an wajibta muku yin azumi kamar yanda aka wajibta mana gabanin ku. Don ku kenan shi azumi ba sabon abu bane ba, a tsofan abu ne wanda yake yana tafiya da rayuwa. Yanda rayuwa tun farkon akwai rayuwa akwai azumi, kuma azumi abu ne wanda aka yi shi don tsarkake jikin mutum, dan tsarkake tunanin mutum, dan tsarkake kuma ainihin jininka kai dan adam wanda kake azumi din, wanda albarkar azumi tana nan cikin alqur'ani. Shi yasa sai aka kira cewa shahar ramadan lazi unzila fihi alqur'an, wata ne na azumi wanda an kasabka da alqur'ani a cikin shi. Kina albarkar azumi tana cikin alqur'ani, don ko wanda ke son samu albarkar alqur'ani idan aka ce wannan watan yayi to ya azumci watan nan, shine Allah yake cewa wa man shahida minkum ash-shahr falyasumhu. To duk wanda ya shedi ya tabbatar da lalle wannan wata ne to ya azumce shi da sharadi idan ya zamanto amma man ka binkum badda wala safar wanda zambai lafiya ko kuma yana wurin balaguro wannan an sharadanta mai fa'idatu min yamin ukhar, sai ya ramka wasu yan kwanaki na tafe masu zawwa. Kaga azumi gado ne na gadon daga annabta, wajibci ne wanda Allah ya wajibta muna, yana da alkhairi wajen tsarkake ainihin jikinmu da ruhinmu. Sannan kuma azumi kuma dalili ne na samun shari'a ga waɗanda suke yin shi, kuma ba sai an ga dama ba. Sannan
to madalla da fatan amfana. Yanzu kuma shi labarin duniya, amma wannan karan a takaice.
Yan majalisar dokokin Amurka sun yi lalle da sanarwar Ukraine na amincewa da tsagaita wuta na kwanaki 30 a matsayin wani matakin kaiwa ga samun zaman lafiya a Turai. Biyo bayan sanarwar yarjejeniyar cimma zaman lafiyan a ranar Talata, Amurka ta ce za ta dawo da hulɗa da Ukraine. Kasar Kuwait ta saki wani ayarin bursunonin Amurka da ya hada da tsaffin sojoji da 'yan kwangilan soji da aka daure tsawon shekaru bisa laifukan da suka jibanci kwaya a matsayin wani karamci tsakanin kawayen kasashen biyu, kamar yadda wani wakilin daurarin ya shaidawa kafan labaran Associated Press a jiya Laraba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma ku tara da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi domin jin maimaicin shirin. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi da daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu da yanzu Alzubair. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.